sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Baba Yakub Makeri tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 23 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga zahara da kanun labarai.
Gwamnatin Amurka za ta biya dala biliyan 1 da miliyan 900 ga kamfanin sarrafa magungunan Amurka da kuma kamfanin kire-kire na kasar Jamus akan allurar rigakafin cutar COVID-19 guda miliyan 100. Har ila yau an tura jami'an tsaron gwamnati tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. Sannan Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta Yamma a gargashin shugaban riko na kungiyar ECOWAS Isufu Muhammadu na jamhuriyar Nijar za ta isa a kasar Mali domin tattaunawa da bangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin zarin warware rikici da yake ciye kicinyewa a kasar. Su kuma masu lura da al'amura cewa suke
ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun fara ciya buciyar raba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suleiman Dikko sun fara cewa a talakawa na wahala mali sai da yanzu abin lalace an ka hito an ka kashe mutane.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar Gwari da ke cikin garin Suleja ta jihar Niger bayan da aka gano ana azabtar da wasu yara a gidan. Hukumomin jihar sun ce suna shirin daukan matakan da suka dace akan iyaye da suke tura ƴaƴansu almajiranci.
Ina so in tabbatar maka cewa dukkan iyayen yaran nan da yardan Allah za mu neme su za mu samu su daya bayan daya kuma dukkan su za mu gabatar da su a gaban hukuma.
Bayan haka muna dauki da shirin domin iyali da Grace Alheri Abdul ta shirya za ta kuma gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. An tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. Wannan zubar da jini dole ne ya kare. Dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini, in ji shugaba Donald Trump a ɗakin karɓar baƙi na fadar White House da ake kira East Room, inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira Operation Legend. An fara ɗaukar matakin tarayya ne makonni biyu da suka gabata a birnin Kansas da Missouri, inda aka kama mutane 200 a cewar babban Attorney General William Barr. Kuma a yanzu za a faɗaɗa zuwa garin Albuquerque da ke jihar New Mexico da kuma birni mafi girma a jihar Chicago wato Illinois. Taimako yana kan hanya, in ji Trump ga mutanen Chicago. Shugabannin biranen Albuquerque da Chicago sun kalubalanci wannan taimako na tura musu jami'an tsaron gwamnatin tarayya. Jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben nan da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da aka jikkata mutane 15 a daren shekaran jiya Talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya. A wani taron manema labarai a jiya Laraba tare da magajin garin Chicago Lori Lightfoot da sauran jami'an gwamnati, shugaban 'yan sandan bincike Brandon Dinham ya ce harbin bindigar ya fara ne saboda rikicin da ke tsakanin wata kungiyar masu tada kayar baya da kuma membobin wata kungiya mai adawa da ita yayin gudanar da jana'izar wani matashi da ke da alaka da kungiyar. Jami'an 'yan sanda sun ce biyu daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Dinham ya ce musayar wutar ta fara daga mutanen da ke wajen gidan jana'izar. Ya ce an kashe mutumin da ake jana'izar a makon da ya gabata kuma an kashe shi ne domin ramuwar gayya. Babban jami'in 'yan sanda David Brown ya fadawa manema labarai cewa akalla an gano harsashai 60 bayan harbe-harben wanda ya faru duk da cewa akwai motocin 'yan sanda biyu a wajen gidan jana'izar. Brown ya ce wannan wani yanki ne da ke fama da matsalar tashe-tashen hankula a Chicago. Prime Minister in Ethiopia Abiy Ahmed ya fada a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai madatsar ruwan ta Grand Ethiopia Renaissance Dam da za a gina kan kuɗi dala biliyan 4.6 za ta zama irinta mafi girma a nahiyar Afirka wanda zai samar da wutar lantarki mai ƙarfi a shekarar 2023. Ana kyautata zaton madatsar ruwan za ta samar da wutar lantarki mai ƙarfin ma'aunin megawatt 60,000. Mun sami nasarar kammala cika madatsar ruwan ba tare da cutar da kowa ba. A yanzu haka madatsar ruwan ta cika makil a cewar Ahmed a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta zo kwana guda bayan shugabannin ƙasashen Habasha, Misra da Sudan suka haɗu a taron koli ta kafar sadarwa inda suka amince da fara tattaunawa game da madatsar ruwan.
Kafin Zaru ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran, yau Alhamis 23 ga watan Yuli, tawagar wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma ƙarƙashin shugaban riko na ƙungiyar ECOWAS Izumi Muhammad na jamhuriyar Nijar za ta isa ƙasar Mali domin tattaunawa da ɓangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin zaren warware rikicin da yake cinyewa a ƙasar. A makon jiya wasu jama'an suka shiga tsakani a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun gana da ɓangarorin da ba su ga maciji da juna. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tawagar ta kungiyar Sedeo wacce ke kunshe da shugaban rukunta Isu Muhammadu na Niger da shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria da Macky Sall na Senegal sai Nana Akufo-Addo na Ghana da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire za ta gana da bangarorin kasar Mali don ganin an kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da suke wa juna. Shugaban majalisar ministocin harkokin wajen kasashen ECOWAS Kallah Hankurau na Niger ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Magana na farko kotun tsarin mulki, an ciwo bakin zare, an tabbata da ga wadda za a yi tun da wa'ancan an kore su a sa shidda yanzu tun da su kare ne a majalisa guda, gwamnati guda, majistra guda, masu shari'a. Shugaban kasa mun ce ya bari 'yan kungiyoyi masu zaman kansu su yi tankaɗe da rere su ba shi suna shidda cikin suna shidda da ya ɗauki uku kuma aiki na farko wanda za su yi su kula da matsala ta majalisa inda ta ƙare wannan aiki ta gilalle wannan 31 ba zaɓaɓɓi ba ne wanda anka ƙwace ba a maito su kawo kushura su. Mun ce Ibrahim Boubacar Keita ya sa gwamnatin mai haɗin kai kenan ya tambayi 'yan adawa su ba da 30% ko yawan ministoci ya bici 'yan majority su ba da 50%. Abidi wa an gama kungiyoyi masu zaman kansu society civil su ma su ba da 10%. Da wannan kotun tsarin mulki da assembly mun ce kafin mutuwar ga wata ya zamanto to wannan aiki an kammala shi komai da komai. Kuma na hudu mun ce a sa committee wanda zai kulawa da shimiyar wakana 10 da wata July zanga-zanga da an ka gidgidi gidaje kuma an kai kashe-kashen mutane.
Don a washe garin barkewar wannan rikici, yan hamayya na kawancan MSN ke matsawa shugaba Ibrahim Boubacar Keita lamba ya shida daga karagar mulki. To sai dai kungiyar sai da yawo na ganin wannan magana ba ta taso ba.
Sabkar shugaban kasa wannan kamar masu ci gaba da wannan kowa ka banza ce. Kowa ya tabbata in dai sai kowa ta sa bakinta. Babu maganar shugaban kasa shi saukatun da zaɓaɓɓe.
A nasu ɓangare masu rajin kare demokaradiyya irin su shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasiru Saidu na cewa kungiyar ta ECOWAS ta makaro.
ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun ka fara ciya ba su yarraba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suleiman Dikku sun ka fara cewa a talakawa na wahala Mali, babu shari'a Mali, babu kaza Mali, sun ka sa ido. sai da yanzu abin lalace an ka hito an ka kashe mutane, sai da abin lalace an ka hito mutum 100 da wani abu suna kwance likita, sai da abin lalace
barkewar hatsaniya a kasar Mali wani abu ne da ke barazana ga kasashen Sahel, yankin da a yanzu haka ke fama da matsananciyar matsalar tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga zara dauke da sauran labaran duniya.
Cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta fitar a shekaran jiya talata ya ce yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wasu sassan Amurka ya zarta tsakanin fiye da sau 2 zuwa 13. Da rahoton da hukumar ta fitar a baya, cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC ta yanke hukuncin ne bayan samfurin jini da aka karba daga mutanen da suka yi gwaje-gwajen asibiti na yau da kullun a cikin yankuna 10 ciki har da birnin New York da kudancin jihar Florida da jihar Missouri da kuma wasu jihohi da ke yammacin Amurka wato jihar Utah da Washington. Misali a jihar Missouri adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ninka sau 13 sama da adadin da aka tabbatar sun kamu a baya, yayin da jihar Utah ainihin adadin ya ninka sau 2. Marubutan binciken wanda kuma aka wallafa su a shafin yanar gizon JAMA Internal Medicine sun ce yawancin mutanen da suka kamu da cutar ba su nemi taimakon hukumomin lafiya ba ko kuma ba su yi gwajin cutar ba saboda watakila ba su nuna alamar rashin lafiya ba kuma watakila sun rika yada kwayar cutar a tsakanin al'umma. Akalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba sa nuna wata alamar rashin lafiya. Akalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba su nuna wata alamar rashin lafiya ba. Gwamnatin Amurka za ta biya dala biliyan 1 da miliyan 900 ga kamfanin sarrafa magungunan Amurka Pfizer da kuma kamfanin kere-kere na kasar Jamus akan allurar rigakafin COVID-19 guda miliyan 100 idan aka tabbatar da ingancinta. A jiya Laraba, kamfanonin sun ce sun kammala wata yarjejeniya da hukumar lafiya da ayyukan jin dadin jama'a ta Amurka tare da ma'aikatar tsaron Amurka dan samar wa hukumomi rigakafin da suke sarrafawa da haɗin gwiwa. Wani mataki na baya-bayan nan a yarjejeniyar da aka cimma da kamfanoni domin samar da allurar rigakafin, sakataren hukumar lafiya da kula da jin daɗin jama'a ta Amurka Alex Azar ya shaidawa tashar labarai ta Fox News cewa Amurka za ta iya sayan ƙarin allurar rigakafin miliyan 500 idan aka tabbatar da matukar ingancinsu da kuma tasirinsu. Yarjejeniyar da aka bayyana a jiya Laraba wani bangare ne na shirin shugaba Donald Trump da ake kira Operation Warp Speed, wanda ake fatan isar da allurar rigakafi miliyan 300 da aka amince da ingancinsu nan da 20 ga watan Janairu na shekarar 2021.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, yayin da galibi 'yan Najeriya ke tunani an kammala yaki da ayyukan gidajen mari musamman a arewacin kasar biyo bayan gwagwarmaya da mahukuntan kasar suka yi da basu wannan ɗabi'a, 'yan sandan jihar Niger sun gano wani gida da ake azabtar da yara kuma ana ɗaure su da mari. Lamarin da ya sa mahukuntan jihar Niger suke shirin gabatar da iyaye da ke aiki 'ya'yansu gidan mari. Ga dai Mustapha Nasir ba tsari daga Mina da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger a Nigeria ta ce tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar Gwari da ke cikin garin Sulaja ta jihar Niger, bayan da aka gano wasu yara ana azabtar da su a wannan gida. Bayanai dai sun nuna cewa yaran su 15 'yan ƙasa da shekaru 10, wasunsu an ɗaure su ne cikin mari tare da zanen bugu na bulala a jikinsu, kuma an kai su wannan gida ne domin yin almajiranci. Al'amarin da ya sa a yanzu haka 'yan sandan suna riƙe da malaminsu mai suna Umar Muhammad ɗan shekaru 46, wanda kuma ya bayyana wa muryar Amurka dalilin da ya sa ya ɗaura yaran da mari tare da azabtar da su.
Dalilin da ya sa nake ɗaura yara da sarka ko yaran da suna zama da ni garin suna da nisa da nan, to wannan yaran da na daura suna fita cikin dare za su yi kwana daya biyu da kya za mu neme su daure su gida.
Me yasa kake azabtar da su kana bugun su duk bayan su ga zane na bugu?
Bugun zanen da aka gani a bayan su shine dan farko suka fara fita din nan da bulala na fara da su cewa in mabi suka yi abin nan za su daina, tanda ba da niyya zan cutar da su ba.
Amma cutarwa ka daura mutum da sarka kuma ka buge shi, shi ba cutarwa ba ne?
To da niyya na ba haka na doke shi ba.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce yanzu haka sun damƙa yaran a hannun hukumar kare haƙƙin yara ta jihar Niger domin binciken lafiyarsu. Sannan ya ƙara da cewa,
just as I said, investigation is ongoing. If it is his house, we have to find out. If it is a rented house, people, we need to look into it. What is the legal backing of Rin Almajiri School in that property?
Kamar yadda nace, muna ci gaba da bincike mu gano ko gidansa ne ko kuma yana haya ne. Bukatar mu mu gano abin da doka ta ce game da matsayin makarantar almajirai a wannan wuri. Daraktar ma'aikatar kare haƙƙin yara ta jihar Niger, Barista Maryam Kolo, ta ce yaran na samu mun kulawa ta musamman a hannunsu bisa la'akari da yadda aka same su cikin wani yanayi na yunwa da kuma rashin lafiya.
Kuma an ka gan yanayin su abun tausayi ne, amma za su mutu duk haka da karin su na nuna ga SV duk jikinsu. Yunwa dai danyen sa yana nuna a jikinsu.
Kun nemi uwayen yaran nan koko wani hali yake?
Ina so in tabbatar maka cewa duka iyayen yaran nan da yardan Allah za mu neme su, za mu samu su daya bayan daya, kuma dukkansu za mu gabatar da su a gaban hukuma.
Bayanai da sun nuna cewa yaran 'yan asalin karamar hukumar Kacheni da ke nan cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka baiwa.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe tana ci gaba da zama babban kalubale a Najeriya da take ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya kai ga ƙungiyoyin mata da suka haɗa da matan gwamnoni da kwamishinonin ma'aikatan kula da harkokin mata. Jagorantar gangamin neman ganin hukumomi sun ɗauki ƙwararren matakan shawo kan wannan matsala da ke nema ta zama bala'i. Kwanan nan hukumomi suka kama wani mahaifi ɗan sama da shekaru 50 da ya yi wa 'yarsa 'yan shekaru 16 fyaɗe, har ta kai ga ɗaukar ciki, daga nan ya yi ƙoƙarin zubar da cikin. Wannan na daga cikin iri-irin rahotannin fyaɗe da ake ci gaba da samu a ko'ina a Najeriya. A ci gaba da haska fitila kan wannan mummunar ɗabi'ar, yau shirin domin iyali ya yi hira da Barista Badiha Abdullahi Ma'azu, ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Baraka Bashir cewa duk da gangamin da ake yi babu alamar sauƙi.
ya karuwa take, duk da a yanzu ne ake samun dama a zo a bayyana damuwar, saboda zancen a ce abin kunya ne ya wuce, kuma ita kanta yadda ta samu kanta a fyaɗe, zancen a ce ta zama kamar wata annoba a cikin dangi, har ta yi sake ta fada, ta kawo musu wani abin kunya, abin kyama, shi ma ya wuce, sannan an daina shiru. Karuwa take.
To me yake haddasa karuwar wannan fyaɗan?
To abubuwan da yawa. Na ɗaya, zamantakewa ta taɓarɓare. Gidan aure ya taɓarɓare, babu ɗaukan nauyi, babu nutsuwa, babu kwanciyar hankali. Za ki ga yawanci mutanen da ake wa fyaɗan nan, za ki ga da uwar da uban ba sa tare, ko suna raye, ko sun rabu, ko uwa ta mutu ta bar uba, ko uba ya mutu ya bar uwa, irin waɗannan matsalolin, ko kuma kullum ba a kwanciyar hankali, babu wanda kowa ya tsaya ya ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora masa yake sauki
shi. Kenan a iya cewa rashin sa ido na taimakawa?
Ai, rashin sa ido shine jigo. Amma ɗaukan nauyi ma tukunna, baka bar komai a gida ba, ka kaɗe rigarka ka fita ina dawowa, ita uwa yara ita za su sa a gaba, ita kuma idan ta rasa mafita za ta sake su su ma kara zube, su tafi kowa ya tasa tafi sheshi ko a bige da yawon talla. Akwai gidan da aka yi fyaɗe, muka je gidan har taran dare matar bata dawo ba, ga wasu ƴaƴan, sannan ta zo da ɗan garin kwaki, ta tafi nemo musu yadda za su yi, ta zo da ɗan garin kwaki a leda, ta ce shi ta iya samuwa. To me zai samu da yaran nan? Kin ga babu wannan da ta shiga cikin matsalar, babu solution. To akwai rashin sa ido, akwai talauci, akwai shaye-shaye, akwai yadda da tsubbace-tsubbace. Lalle idan aka je aka aikata wannan tabargazar, to mutum zai samu duk abin da ya sa a gaba, zai same shi, zai ci gaba. Eh, tsubbace-tsubbarai, wani na sha interview da su suna ga yin akoda.
To kenan shi bokan ne zai ce musu idan kuka
kai kaje, eh, ko ka samu yarka, ko ka samu yarinya karama. An yi yafi nawa? Ga sunan Birjit, tun muna jin ciwo mu zazzabi, kai ciwon kai, ka ji duniyar ta mu gwanda ma ta tashi, har ka dake ka ma saba. Yar wata shida an mata fyaɗe, yar shekara biyu, ba wani age limit, ba wani month limit, ba wani disparity. Yar shekara 80 an mata fyaɗe, mutum ɗaya a shekara ɗaya ya faɗa da bakin sa yawa mutum, mata sun fi 40.
To shin wannan yawaitar fyaɗen, rashin yin hukuncin da ya dace ne yasa yake ƙaruwa ko ku? Dan idan aka tauna kasa tsakuwa dan aya ta ji tsoro, ai za abin zai dan rubu.
To ni gaskiya sai in ga a wajen hukunci, gaskiya an yi abin da ya kamata, saboda daga shekara 14-21 yanzu an taho gangara har zancen zaman dindindin a gidan kasuwa, to life imprisonment. To duk wani zancen a ce ko a dandake mutum ko a karya shi gida 12, duba wai mafita bace. Idan kika duba za ki ga suwaye suka fi aikata fyaɗen nan, masu ƙarancin shekaru, matasa, su suka fi aika wannan tabargazar. To yau matashi ka ɗauke shi ka dandake shi, ka yi paralyzing ɗin rayuwarsa har abada, ta shi ɗa namiji ne. To ran da ƴaƴan nan mata suka taso suka girma suka ƙosa, wa za ka ba ya aura? Tunda mafi yawancin masu aikata laifin
dandaka da ake ta ce ake kugurarin idan an dandake,
ba ta taɓa zama solution ba.
Hakan zai
ai illa ce. Illa ce ba karama ba, saboda ita matar da ta tsinci kanta a fyaɗe, ina faɗa, gwanda ɗan fashi da makami da wanda zai fyaɗe. Arziki ne Allah ya baka, zai iya dawo maka da shi, zai iya baka fin ma wanda ka rasa. Amma ita darajarta ta ƴa mace har abada, bata da wannan jin kan da cin alwashin cewar ni yau na kai budurci na ɗaci ɗai ɗaki. To kin ga an cuce ta, an gama da wannan. Wasu kuma yana ma sa zamantakewa ta zama illa, wasu kuma yana sa ba za ma su iya haihuwa ba, da sauran illoli. To amma shi namiji yayi, an dandake shi for life, an san an paralyze rayuwarsa. To ran da ƴaƴan nan kuma mafi yawanci matasa ne. To mu ƴaƴan mun sun girma sun tasowa, zai aure su, ina za mu kai su? An bata goma ne, ɗaya bata gyara ba. Mafita ake nema, mafitan nan the best mafita shine a wayan musu da kai, a ilmantar da su, a yi sensitization mai kyau, a yi tsari wanda za su fahimci cewa abin nan ma illa ce. Wasu haka nan suke so su biya rima su sha kiɗa, wasu na gaya miki tsubbace-tsubbace ne, wasu shaye-shaye, wasu kuma wannan kafafen yaɗa sadarwar da za ka ga abubuwa ƙarara, babu arziki, babu suturtawa, babu wannan a ce kowa yana da 'yancin ya rayuwarsa yadda yake so. To wannan shi yake ba su sha'awa. ko kallo kike da yara ki kula wanda idan ana shan taba zai kafa ido wata kila sha'awa yake ga ya za a yi hayaki ne ka zo haka ji wani dokin ya ji menene a cikin wannan hayaki da ake busa shi yake kawo wa ya fara gwadawa in ya kware wani ya bari wani kuma daga nan ya dora kenan to sai ka nuna masa cewa wannan abin illa ce sannan kafafan yada labarai in sun tashi za su faɗi dalla dalla su kansu bangaren jami'an tsaro in su zo suna daukar evidence din na video wato electronic da zai zama evidence a gurin su sai su sake shi ya tafi duniya wani zai faɗa dalla dallar yadda yayi abin nan daga nan wani ya dauka ya koya mu muna son kwaikwayo mun cika kwaikwayo to daga nan wani ma daman so yake ji ya za a yi shikenan shi ma ya kwaikwaya bari ya gwada ai tsautsayi ne sai ran da aka kama shi in ma ba a kama shi ba shikenan ko kuma shari'a ce ai ta bugawa magana kuɗi ce shiga da fita ko kuma delay an je an bi tsarin yanda ake gudanar da shari'a mu ba a zo an fitar da caji da wuri ba ba an bata lokaci har a bada shi beli daga nan zance ya lalace ko kuma su bangaren iyayen su ce an zo an daidaita a ba su kuɗi wasu ma babu kuɗin amma haka za a salwantar da maganar su hakura saboda zo yau zo gobe kuɗin mota kawo kaza za a je nan za a je can za a tafi ganin gurin da aka yi a wajen ma bincike sai ka ga karfin ka ya kare
kotu ma kenan wajen yanke hukunci
yanzu kan kotu tana yanke shi ana jin sa ana ganin sa ba fa akan kari ba ita kotu ba sai an kawo mata case ba canja mana yanzu alhamdulillah an canje tsarin gudanar da shari'a an samu canji akan da amma da haka ana son kari case irin na fade kamata ayi shi na musamman wanda za a ce shari'a sa gaba ɗayan ta accelerated hearing ce abinda ake nufi da accelerated hearing shine abinda za a yi yau ayi gobe ayi jibi ayi tayin sa in an fara hearing ba tsakkautawa za a yi a gama a kai makura in kai ga hukunci in za a wanke ka ka tafi to waɗannan abubuwan suna da matukar kawo tasgaro wajen shi kansa gudanar da shari'a
ana samun tsofaffi masu fadi dan naga kwana biyu a kafafan sadarwa yawanci zaki ga dattijai ne wanda sun girma sun yi jiya
ka ji kwana ce miki yan shekara 80 yan shekara 80 ai zancan ma
ayi wa yan shekara 80
fiade
matashi yawa yan shekara
80 matashi wannan da yace yawa mutun sama da 40 har da yan shekara 80 a ciki idan an zo bangaren zancan wai wata shiga da ake ciya ane ta banza da wofi to ni dai ina ganin tunda Allah ya halicci dan adam banga abin da zai sa kwakwalwarsa ta gaya masa koda a ce zai gama ci tsirara ba wani abu da zai ce kwakwalwarsa ta gaya masa sai ya je ya haiki mata
to da fatar an saurari wannan bayanai da kunnuwar basira za a kuma dauki dukkan matakan da suka wajaba domin dakile wannan mummunar dabi'a nan kuma za mu sallama da barista Badiha Abdullahi Ma'azu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da mai ɗakin gwamnan jihar Niger ke cewa dangane da wannan lamari sai ku kasance tare da mu yanzu a madadin bakuwar tamu barista Badiha Abdullahi Ma'azu da wakilin Mubaraka Bashir da tema da hira da ita sai kuma Chibahiro Dodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet VOA Hausa da suka mai da aka matsa shirye-shiryen mu.
Kai mata su ne duniya su ne daɗi.
A gaida alheri to yanzu kuma ga labarai a takaice.
An tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa a kan karuwar yawan kashe-kashe. Wannan zubar da jini dole ne ya kare, dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini, in ji shugaba Donald Trump a fadar White House a ɗakin karɓar baƙi da ake kira East Room, inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira Operation Legend. Jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da ya jikkata mutane 15 a daren shekaran jiya talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya. Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai.
Masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja a Najeriya. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya ango Shamsi Abdalla Garba da aka fi sani da Shamsi AG da amaryarsa Khadija Musa Yakubu murnar daurin aurensu da za a yi a ranar Asabar da misalin karfe 2:30 na rana a gidan Saminu Likita dake garin Kiyawa a jihar Jigawa. Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Kimba Hero Diodoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.